نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أجل كتاب الطهارة لتاجم بلوغ المرام باب الحيض لما كرنت حديثنا دليل همسنة تقوص إن شاء الله وعن أبي سعيد القدري رضي الله عنه أنكربو حديث النندق أبو سعيد القدري صحابي النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزون الله يجي أليس إذا حابت لم تصلي أليس إذا حابت المرأة لم تصلي ولم تصم أشيء إذا ما تي تي هيلا إذا تي باتي صلى كم باتي أزني متفق عليه حديث ينا صحيح البخاري لكم صحيح مسلم في حديث طويل لكن وانا حديثي مطول ينا صحيح البخاري كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم والصلاة حديث نتري بيودة عند تقص لكم باب الحائض ترك الصوم والصلاة من كتاب الصوم أما صحيح مسلم ينا كتاب الإيمان باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات حديث عبد الله بن عمر الله تعالى مسويرتا وانا حديث رواية أبو سعيد الخدري تنا صحيح البخاري كما تنا صحيح مسلم أولى لي دداما كما مثال حديث الذي دقو مشابقه أما رواية ين الإمام البخاري دكما الإمام مسلم أليس إذا حابت لم تصلي ولم تصوم وسو رواية ين لأكا سامو سوني أكا كاو كلمر المرأة أليس إذا حابت المرأة لم تصلي ولم تصوم النبي صلى الله عليه وسلم يكي تنبيع ashe idan mace tai haila ina ce ba ta yin sallah kuma ba ta yin azumi kamar yanda ibnu hajjar ya faɗa hadisin yana da tsawo hadisin abu sa'id al-khudri wa huwa bi tamamihi an abi sa'id al-khudri qala kharaja rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi adha aw fitr ila al-musalla manzon allah ya fita daga gidansa zuwa filin idi abu sa'id al-khudri ya manta a karamar sallah ne ko kuwa a babban sallah kamar dai annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar sallah ne ya faɗi wannan magana ya fita zuwa filin idi famarra ala nisa'i sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce gefen da mata suka taru wannan yana nuna cewa mata suna halartar filin idi a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam فقال سيد النبي يا موسى يا معشر النساء يا قوتا رماتا تصدقنا كباد صدقا ويويت ين صدقا فإني أريت كن أكثر أهل النار سبود أن نونا من كوني مسي يوان يوموتا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوماتا ويويت صدقا سبود أن نونا من كوني مسي يوان يوموتا النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاف في الله لومة لائم بايا صوران زرقين مي زرقي سبود يفرقت كيا النبي صلى الله عليه وسلم يقيا وماتا كما أبن ديتا يقيا مص سبود صدكا تنا كيكا مرتبا دوانا أيكي بزي كيكبا sadaka tana isar da kai ka samu martaba a gidan aljanna, martaban da wani aikin da duk zaka yi ba zai kai ka irin wannan martaban ba. Wannan dalili yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mata haka, sadaka wani aiki ne da yake cike gidi da ake samu daga ayyukan bawa. Idan mutum yana da rauni ta wajen ibada, Allah ya taimaka masa wajen sadaka. Wannan sadaka a dalilinsa Allah yana cike gidin da ake samu ta wajen ladansa a ranar tashin kiyama. Faƙunna, mata suka ce, wa bima ya Rasulullah, me yasa mata ne suka fi yawa daga cikin ƴan wuta? Kada sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, tukfirna la'ana, saboda kuna yawaita tsinuwa. Kuna yawaita tsinuwa, wa takfurna al'ashira, kuma kuna butulcewa abokin zama. Al'ashir shine abokin zama. Wa takfurna al'ashira, kuna butulci ga abokin zama shine miji. Mace duk irin alherin da dan adam ya mata mijinta, ba abin mamaki bane rana guda wato ta nuna mar butulci. Wannan butulci a dalilinsa mace tana tafiya wuta. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, la yashkuru Allah man la yashkuru an-nas, wanda duk baya gode wa mutane wannan bai gode ma Allah. Idan ko mutum bai gode ma Allah, to babu shakka makomin sa wuta ne. Idan akwai wanda ya kamata yayi godiya ga dan adam bai wuce matar aure ba, saboda mijin nan nata ya dauki ɗawainiyarta tsawon rayuwarta, duk wata bukata da take da shi wannan mijin yana mata. Saboda haka ya kamata a ce wannan mijin ne tafi kyautata mu a rayuwarta, sai aka wayi gari shine kuma tafi cutar da shi. A dalilin haka yasa suke tafiya wuta. Annabi sallallahu alaihi wasallam duk da haka yace musu, ma ra'aytu min naqisati aqlin wa dinin, ban gani ba daga cikin mata da suke da naƙasar hankali da kuma addini, azhaba li lubbir rajulil hazimi, wato matar da ta fi saurin raba mutum wanda ya fi kowa hankali. Alhazimi shine alhadar, wanda ya zamanto mai hattara, ta raba shi da hankalinsa fiye da mace, wato min ihda kunna. Duk da cewa mata suna da naƙasar hankali, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ba su basira, basiran da mace guda tana iya raba mutum, duk da cewa namiji ya fita hankali, amma tana iya raba shi da wannan hankali komai hattararsa, in ji Annabi. Kaga baya ga cewa mata suna da naƙasa ta wajen hankali, sannan kuma Allah ya tara musu basira, basiran da suna iya batar da mutum nan take komai hankalinsa, in ji manzon Allah. Kaga idan ma sun samu naƙasa ta wani gefe, to sun samu kuma kamala ta wani gefe. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin nan mata suka ce mar, wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah, me ya dalilin naƙasar addininmu da kuma hankalinmu? Sai manzon Allah yace, alaysa shahadatul mar'ati mithla nisfi shahadatul rajul, ina ce shaidar mace tana kama da rabin shaidar namiji. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su, kulna bala, suka ce haka ne, shaidar mata biyu ke zama daidai shaidar namiji guda. Kala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, fadalika min nuqsani aqliha, wannan a dalilin naƙasar hankalinta ne. Shi yasa ba a karɓar shaidar mace guda, sai an haɗa su biyu kafin suke zama shaida, wato madadin namiji guda. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, alaysa idha habat lam tusalli wa lam tasum, kaga yanda yazo kenan, alaysa idha habat lam tusalli wa lam tasum, amma kamar yanda Ibn Hajar ya rubuta, alaysa idha habatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum, akwai wannan riwayar kamar yanda yazo a cikin As-Sunan al-Kubra na al-Imam al-Baihaqi, alaysa idha habat lam tusalli wa lam tasum. Annabi yace wa mata, ina ce idan tayi haila ba ta yin sallah kuma ba ta yin azumi? Kullu bala, suka ce haka ne. Kala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, fadalika min nuqsani diniha, wannan yana daga alamar naƙasar addininta. Saboda ana samun kwanaki da ba ta ibada, shi kuma namiji babu ranar da baya ibada. Don haka idan aka tara ibadar mace da ibadar namiji, dole za a samu ibadar namiji tafi yawa akan ibadar mace, kaga ta samu na ƙasa ta hankalinta, ta samu na ƙasa ta kuma addininta. Anan makiya Allah suke cewa innal islamu zalamal mar'a, addinin musulunci ya cuci mace. Bi an ja'ala shahadataha nifa shahadatar rajuli, saboda musulunci ya saka shaidar mace a matsayin rabin shaidan namiji, domin makiya Allah suna neman wurare da za a iya samun shubuha wanda za su doke hankalin wasu su batar da su. Suna amfani da wannan hadisin, hadisin Abu Sa'id al-Khudri. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata suna da nakasar hankali, saboda haka yasa Allah tabaraka wataala ya aje shaidar mace biyu a matsayin shaidan namiji guda. To makiyan Allah suna cewa musulunci ya cuci mace saboda ya rage mata kima, ya nuna cewa darajanta bai kai darajar namiji ba, kuma wannan gaskiya ne. Abin mamaki da yake addinin musulunci shine kadai addinin gaskiya, sai gashi yanzu malaman kimiyya sun tabbatar hankali, wato kwakwalwar mace ba ɗaya take da kwakwalwar namiji ba. Wannan abu ne wanda zamani ya tabbatar da shi. Malaman kimiyya sun tabbatar, idan ka bude internet ka rubuta differences between men's and women's brains, bambanci tsakanin kwakwalwar namiji da kuma kwakwalwar mace, misali ka rubuta 10 big differences, ba wai su kenan, ba wai bambancin guda bane, ka rubuta 10 big differences between men's and women's brains, muhimman bambanci da aka samu guda goma a tsakanin kwakwalwar namiji da kuma kwakwalwar mace, wanda turawa suka samu ba musulmai bane, ba mamaki ma kafirai ne waɗanda ma ba su da addini. Malaman kimiyya su suka tabbatar da wannan, an samu bambanci tsakanin kwakwalwar namiji da kuma kwakwalwar mace. Wannan yanzu suke faɗa, shi ko manzon Allah ya faɗi a jin shekara 1400 da suka wuce, yake gaya wa mata yace ban ga mai naƙasar hankali irin ku ba, don haka Allah bai daidaita halittar mace da namiji ba. Babu wata mace wacce take da halitta daidai da namiji, babu wannan mata, wannan shine karantarwar addinin musulunci. Kuma duk inda mace ta kai ga kokari da ilimi, hankalinta ya naƙasa bai kai hankalin namiji ba, wanda shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu, kuma ya dace da aya ta Al-Qur'ani, saboda ayar Al-Qur'ani ta tabbatar da cewa shaidar mata biyu ke zama daidai shaidan namiji guda. Kaga tuntuni addinin musulunci ya faɗi haka, da suka zo suka ce a'a, maza da mata ɗaya ne, duk abin da namiji ya yi mace za ta. Ana nan tafi sai ga malamansu sun tabbatar lallai fa akwai bambanci ta wajen kwakwalwar maza da kuma na mata, hatta ta sashin girman kwakwalwar akwai bambanci. Wannan a zahiri kenan, ba ma ga yadda manzon Allah ya faɗa na batini ba. Ta girman kwakwalwar namiji ya tsara kwakwalwar mace, sannan kamar yadda manzon Allah ya faɗa wa mata a filin idi, yana ce musu ma ra'aytu min naqisati aqlin wa dinin azhaba li lubbir rajulil hazimi, ban ga wato mata waɗanda Allah ya ba su naƙasar hankali, ya ba su naƙasar addini, amma fa a daga cikin halittu da aka ba wa naƙasar hankali, banga halittar da take da saurin raba mutum da hankalinsa ba, komai kwazonsa, komai kokarinsa kamar mace guda daya, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka mace guda tana iya raba mutum duk irin yadda ya kai ga daraja ta wajen addini, duk inda ya kai ga daraja ta wajen hankali, mace guda tana iya raba shi da wannan hankali nan take, inji Annabi Muhammad. Kaga dai gaya tana da naƙasar addini, amma Allah ya bata basira. Malaman kimiyya sun tabbatar, idan ka rubuta wannan a internet ka zuwa za ka gani, malaman kimiyya sun tabbatar daga bambancin da aka samu ta wajen kwakwalwar maza da mata, ta sashin kwakwalwar mace Allah ya mata wani sashi wanda ke da zurfi, kenan sashin da yake na basira, wanda tana iya batar da mutum nan take. Shi yasa duk wani makircin da namiji ya tsara maka zaka tsallake, amma in mace ta yi maka to babu shakka sai an hada da taimakon Allah. saboda Allah subhanahu wa ta'ala shi ya faɗa yake inna kaida hunna azim, kaidi na mata yana da girma inji Allah, ba a ce kaidin maza yana da girma ba, sai da na mata. Don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk da cewa Allah ya nakasa hankalinsu amma kuma ya ba su wata basira wanda ba a ba wa maza ba, mace dabararta yana ta'allaka da sha'awarta, dabaranta yana ta'allaka da sha'awarta. Kuma koda kasashen musulunci din da aka ce shaidar mace ba a karba sai in ta kasance wato shaidar mata biyu ne, abinda ake la'akari da shi ba wai halittar mace da namiji ne ya kawo wannan dalilin da yasa aka kawo shaidar mace rabin shaidar namiji ba, ana la'akari ne da abubuwa guda biyu. Na farko shine wato kaifin hankali na mutumin da ke ba da shaida, hankali na namiji daban ne da hankalin mace. Sannan na biyu, sha'awa ta fi saurin rinjayar mace akan namiji. Waɗannan su ne dalilai guda biyu. Don haka malamai suke cewa ko da namiji ne alƙali ya ga alamar abubuwa guda biyu ɗin nan tare da shi, yana iya ƙin karɓar shaidarsa. Idan alƙali ya tabbatar sha'awa tana da saurin ɗauke hankalin namiji, to wannan namijin ko da ya ba da shaida ba za a karɓa ba, domin a dalilin saurin rinjayar sha'awa yasa aka rage kimar shaidar mace zuwa rabi. Allah ya sa mun gane. Wato ita mace sha'awa na iya canza mata matsayi ta wajen ba da shaida, hakanan tausayi, abinda ake cewa al-aatif, abinda tausayi yana iya canza mata sha'awar shaidan da za ta bayar. Don mace ta fi saurin tausayi fiye da namiji, don haka tausayi yana iya rinjayar da ita ta bar faɗin gaskiya, ta tabbatar da abin da yake saɓanin wanda alƙali yake buƙata wajenta. Kuma a hakan ma shari'ar musulunci ta ba wa mata wata dama wanda ana karɓan shaidansu, ana karɓan shaidan mace ɗaya ɗin, ba sai an ce sun haɗu sun zama su biyu kafin na a karɓi shaidansu ba. Kamar in ka duba littafin Al-Mughni na Ibn Qudama, kitabu Shahadati a mujallar na 10 Ibn Qudama yace ana karɓan shaida wallazi tuqbalu fihi shahadatuhunna munfaridatin khamsatu ashiya, abubuwa guda biyar ana karɓan shaidan mace ita kadai ba tare da an ce sai sun zama su biyu ba. Mace daya in ta ba da shaida an karɓa, alwilada ta wajen haihuwa. In mace guda ta ba da shaida wance ta haihu, magana ta kare. Kamar misali ta tashin idda kenan, wannan shine na farko. Na biyu al-istihlal, tsayuwar wata, tsayuwar wata mace guda tana iya ba da shaida kuma a karba. Warriba, haka nan reno, idan aka samu mace guda ta ba da shaida wance ta taba shayar da wani, to ba sai an nemi mata biyu ba, ana karba. Sannan al-uyubul lati tahta thiyab, aibi wanda ke boye tattare da halittar mace, idan mace tana da wani ciwo a boye wanda ba mai iya sanin wannan sai mata ƴan uwanta, sai wata mace guda ta tabbatar da cewa wannan matan tana da wani ciwo tare da ita, ba sai an nemi shaidar mata biyu ba, ita kadai ana karba. Sannan da karewar idda, inji Ibn Qudama, idan mace ta tabbatar ta gama idda, magana ta kare, ba a neman wato shaidu biyu, shaida guda na wata mace ya isa, domin akwai bambanci ta wajen amfani ta wajen idda. Wasu mata suna amfani da al'ada haila, wasu mata suna amfani da ganin wata, tsayuwar wata. Saboda haka idan aka samu wata mace ta ba da shaidar wance ta yi al'ada sau uku, kaga kenan ta gama idda, ba sai an nemo mata guda biyu ba. Wannan ya nuna cewa shari'ar musulunci bata sa shaidar mace rabi a koda yaushe ba. Akwai wasu halaye waɗanda an tabbata ana iya karɓar shaidar mace ita kadai, ba ma tare da cewa sai sun zama su biyu ba. To menene dalilin da yasa Ibn Hajar ya kawo wannan hadisin? Hadisin Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kara masa yarda. Innama awrada al-hafiz al-hadisa li bayani hukmi salati athna al-hayd. Abinda yasa Ibn Hajar ya kawo hadisin Abu Sa'id al-Khudri a littafin Bulughul Maram, saboda yayi bayanin hukuncin sallah ne akan mace mai haila. Wannan dalilin yasa ya kawo wannan hadisin na Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alaysa idha habatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum ina ce idan mace ta yi haila ba ta sallah kuma ba ta azumi, mata suka ce na'am, haka ne ya Rasulullah. Kaga wannan ya tabbatar da cewa idan mace tana haila ba za ta yi sallah ba kuma ba za ta yi azumi ba. Wannan shine dalilin da yasa Ibn Hajar al-Asqalani ya kawo wannan hadisin a cikin littafin Bulughul Maram, kuma shi kadai ne hadisi ne guda daya, amma ya kunshi matsaloli kamar guda goma. Dole ya kunshi matsaloli guda goma saboda danganta shi da wasu hadisai da kuma danganta shi da ayatu al-Qur'ani. A matsala ta farko, kaga wannan hadisin da Ibn Hajar ya kawo a cikin Bulughul Maram, yana gama kawo shi yace muttafaqun alayh, an yi ittifaqi a kansa, wato yana sahihul Bukhari, yana sahihu Muslim. Saboda haka hadisi ne ingantacce babu shakka. Don haka ittafaqa ahlul ilmi ala hurmati salati asna al-haid. Matsala ta farko, malamai sun yi ittifaqi haramun ne mace ta yi sallah in tana haila. Haramun ne mace ta yi sallah in tana haila. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a boye faɗi maganan ba. Ya faɗa ne inji Abu Sa'id al-Khudri, kuma ba shi kadai ruwaito hadisin ba, akwai Abdullah ibn Umar, yana cewa ranar sallah ne a filin Idi mata na haɗe. Manzon Allah ya tsaya gaban su ya musu wannan tambaya. Ina ce in mace na haila ba ta sallah ba ta azumi? Suka ce haka ne ya Rasulullah. Magana ta kare, in mace na haila za ta yi sallah? Kaga ba za ta yi ba, tun daga abinda manzon Allah ya faɗa a gaban mata ba wai a ɓoye ba, kuma a ranar Idi. Don haka aka yi ittifaqi, malaman sunna gaba ɗaya sun yi ittifaqi, ala hurmati salati afna al-haid, haramun ne mace ta yi sallah in tana al'ada, in tana haila. Sannan wa annaha la tasihu minha, in ma ta yi sallan to sallar ba ta inganta ba, saboda babu wanda ya ce ta yi. Don ka tun a karɓi aikinka sai an maka umarni kai. Idan mutum ya aikata aikin da ba a yi masa umarni ba, ya yi aikin banza. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. In kana son ka samu lada akan aiki sai kai wanda Allah ya ce kai, ko manzon Allah ya shar'anta. Amma Allah bai ce ba, manzon Allah bai ce ba, sai kai kai, babu shakka babu lada akan wannan aikin. Kuma littattafai da dama sun yi magana akan ijma'i, ittifaqi na malaman sunna. Misali akwai maratibul ijma', littafin Ibn Hazmi al-Andalusi, ina shafi na 23, da littafin sa al-Muhalla, nan ma yayi bayanin ittifaqin malaman sunna, mujallal na 2 shafin 238, da littafin al-Ijma' na Ibn al-Munzir, da kuma littafin al-Majmu' sharh al-Muhadhdhab na al-Imam an-Nawawi, mujalladi na 2 shafin 355, da littafin Mughni al-Muhtaj, yana mujallal na 1 shafin 109, da littafin al-Ma'una, littafin al-Ma'una, littafin Abdul Wahhab Ali ibn Nasr al-Maliki, yana cikin manyan malamai da aka yi a tarihin masabar al-Imam Malik. Ya rasu shekara 1012 da suka wuce a Misra. Littafin al-Ma'una yana da muhimmanci kwarai. A littafin mujallal na 1 shafin 183, nan ma in ka duba za ka ga ittifaqi na malaman sunna tun daga zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har zuwa yau. Malamai kaf na ahlus sunna babu malamin da yace mace in tana haila za ta yi sallah, babu wannan malami. In dai malaman nan waɗanda ake la'akari da su ne ta wajen shari'a, domin waɗannan malamai da muke magana su suka rubuta ayar al-Qur'ani, su suka rubuta hadisan manzon Allah, su suka rubuta littafan da muke karantawa mu san yanda za a bauta ma Allah har zuwa yau. Duk wani malami da aka yi in dai yayi fice a tarihi, ya san al-Qur'ani, ya san hadisan manzon Allah, ko ya san littafin fiqh, ko ya taɓa ba wa musulunci gudunmawa tun daga zamanin Annabi zuwa yau, ba a taɓa samun malamin da ya ce mace in tana haila za ta yi sallah ba, babu shi. Kaga ba karamar kasada bane mutum kawai dan ya ga wani a gefen titi ya aje fitilan kwai yana wa'azi, kawai ya ɗauki wannan wa'azi ya ce mace ko tana haila za ta yi sallah, wannan ba karamin haɗari bane ga aƙidar musulmi. Allah ya kare. Waɗanda aka samu sun saba ma wannan ittifaqi sune ake kira al-Khawarij. Al-Khawarij sune ƴan tawaye waɗanda suka yi ma sayyiduna Ali ibn Abi Talib tawaye, basu yarda da shugabancinsa ba, basu yarda da shugabancin Muawiya ibn Abi Sufyan ba, ya rauna qaba a salati alal haidi, su suna ganin idan mace ma bata yi sallah ba lokacin tana haila to za ta rama. Fahum ala khilafi ijma'il umma salafan wa khalafa, inda duk ka ji wani malami ya ce mace za ta rama sallah in bata yi ba a lokacin tana haila, babu shakka yana aqidar al-khawarij ne. Kuma waɗannan su ne suka kashe sayyidina Ali ibn Abi Talib, Allah ya ƙara masa yarda. Ka duba Nailul Awtar littafin al-Imam Shawkani, mujalladi na farko shafi 328, zaka ga bayanai game da waɗannan mutane yanda suka sabawa aqida ta Ahlus Sunnati wal Jama'a, aqida ta musulmai gaba ɗaya a tarihin musulunci. Wannan hadisi babu shakka hujja ce, shi yasa Ibn Hajar ya kawo shi shi kadai. Ba shi kadai bane, ba shi kadai bane hujjan da take nuna cewa mace in tana haila ba za ta yi sallah ba, kuma in ta yi sallah ma sallah ba ta inganta ba, tunda babu wanda ya ce ta yi. Daga cikin waɗannan hadisai akwai hadisin Aisha, Allah ya ƙara mata yarda, a wannan littafin na Bulughul Maram, hadisin farko da Ibn Hajar ya kawo a wannan babi, babul haidi, shine hadisin Aisha, Allah ya ƙara mata yarda, tana ba da labarin Fatima bintu Abi Hubaysh. Mun riga mun karanta wannan hadisi. Sa'alatin nabiyya Fatima bintu Abi Hubaysh ta zo gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ta tambayi manzon Allah, qalat tace inni ustahabu fala atahuru, ya Rasulullah ni ina jinin istihab, ina jinin istihaba, jini na istihaba ita wato shine jini ya ita zubawa mace baya daukewa, jinin ciwo. Fala atahuru, shi yasa tace ba na tsarki, kullun a jini nake, afa ada'u salata, shin in bar sallah kenan? Don Allah ku lura da wannan hadisin. Fatima bintu Abi Hubaysh ta zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam tace ya Rasulullah ni ina jini, kullun ba na tsarki, in bar sallah kenan? Saboda ta sani in mace na haila ba za ta yi sallah ba, shi yasa ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam tace in bar sallah kenan? Tunda in mata suna ganin jini na fita musu ta al'aura ba za su yi sallah ba, domin ita ta ɗauka jini in ya fito ta al'aura shikenan kawai wannan jinin yana hana sallah, abinda ta ɗauka kenan. Shine yasa ta yi wannan tambaya mai Annabi ya ce mata la, ba za ki bar sallah ba, inna zalika irqun, domin wannan jinin da yake fito miki ba jinin haila ba ne, jini ne daga wani jijiya wanda ya fashe. Walakin da'i salata, amma za ki bar yin sallah, qadar al-ayyam allati kunta tahidina fiha, gurgudan kwanakin da kika saba yin haila a cikin su, kafin ki samu wannan larura na yankewan jini gare ki. Ba mamaki da can tana al'adan ta lafiya kalau, tana yin kwana uku ko kwana hudu a wata, ta riga ta sani, sannan daga baya jini ya yanko mata, kaga kenan ta san adadin kwanakin da take yin haila a ciki. Shi yasa manzon Allah yace idan a kowane wata za ta ware kwanakin da ta saba yin al'ada a cikin su, waɗannan kwanaki ba za ta yi sallah a cikinsu ba. Summa tasli wa salli, sannan sai ki wanka ki ci gaba da sallah ko da jinin yana zubo miki. Wannan hadisin yana sahihul Bukhari, kitabul wudu'i babu ghusl ad-dami, hadisi na 317, yana sahihu Muslim, babul mustahaba wa ghusluha wa salatuha fi kitabil haid, hadisi na 333. Kaga wannan hadisin ma ya tabbatar lalle mata ba su yin sallah in suna haila a zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banda ma wannan hadisin da muka karanta na Abu Sa'id al-Khudri. Ga hadisin Aisha wanda yake farkon wannan babi, sannan akwai hadisin Aisha kuma har yanzu Allah ya kara mata yarda, wanda take cewa inna Fatima binta Abi Hubaysh kanat tustahab, bayan wancan labari da take wato wancan Fatima bintu Abi Hubaysh da kanta tazo gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam, ta tayi tambaya Aisha, ta bada labarin yanda abin ya auku. Nan kuma Aisha tana ba da labari ne, ba wai ta faɗi abin wato yanda hira ya kasance tsakanin manzon Allah da ita wancan Fatima bintu Abi Hubaysh yanda suka yi magana, tana tambaya Annabi yana ba ta amsa. Aisha ta ba da labari, kana tustahadu fa fa'alatin nabiyya, sai ta tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam, fa qala, sai manzon Allah yace zalika irqun wa laysa bil haida, wannan wani jini ne ya fashe ba haila bane, don haka jinin ciwo ne. Fa idza aqbalatil haida, idan haila ya tinkaro, fa da'i salata, sai ki bar sallah a lokacin. Fa da'i salata, wannan umarni ne, idan haila ya zo ki bar sallah, in ji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza adbarat, idan kuma hailan ya juya baya fa, fa tasli wa salli, sai ki wanka ki sallah. Kaga wannan ita ce matsala guda, daga cikin matsaloli guda goma wadanda ya kamata mu sani game da wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri. Yana karantar da mu cewa haramun ne mace ta yi sallah in tana haila, kuma babu wani malami a tarihin musulunci gaba daya wanda ya taba jayayya akan wannan matsala. Ya kamata mu san da wannan matsala ta biyu, fi qada'i ma fataha min as-salawat, lokacin da hailan ta dauke fa za ta rama sallah? Idan mace haila ya zo mata ba za ta yi sallah ba, wannan ittifaqa. Idan hailan ya dauke fa za ta rama wannan sallah? Ibn Hajar al-Asqalani bai kawo hadisi akan wannan matsala ba. Wannan hadisin Abu Sa'id al-Khudri sai ya kyale ka da shi a matsayin ya ishe ka ilimi, duk da cewa matsalolin suna da yawa karkashin wannan. Domin idan aka ce mace ba za ta yi sallah ba in tana haila, to akwai tambaya kuma, idan hailan ya dauke za ta rama ko a'a? Kaga dole ka amsa wannan tambaya. To yanda malaman sunna suka yi ittifaqi ala suquti salati anil haid ayyam haidha, wa kadhalika ittafaqu ala adami wujubi alqada'i alayha, kamar yanda malamai suka yi ittifaqi in mace tana haila ba za ta yi sallah ba, to haka kuma malamai suka yi ittifaqi idan mace ta gama haila ba za ta rama sallah ba. Nan ma an yi ittifaqi, kaga kenan babu ma kafa na jayayya. In ka samu wani yana jayayya da wannan matsala, to babu shakka bai ma yi karatu ba, ko kuwa ba aqidar kware ya dauka ba, Allah ya kare. Ka duba littafin da muka yi magana akai, al-ijma'u li ibn al-munzir da bidayatul mujtahid littafin ibn rushd, mujallad na farko shafi na 40, da fathul bari sharhin hadisin da muke magana akai yana mujallad na farko shafi na 265, da nailul awtar na al-imam ash-shawkani mujallad na farko shafin 280, da al-muhalla na ibn hazmi kashaful qina littafin al-mansur bin yunus al-buhuti yana mujallad na farko shafin 197, walam yakhtalif fihi illa al-khawarij kama qulna sabiqan wala yu'tabaru khilafuhum, babu wadanda suka saba ma wannan ijma'i illa kawai al-khawarij, sune yan tawayi wadanda tun zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka saba ma sahabbai, suka saba ma tafarkin manzon Allah, wadannan su ne aka samu kadai suke da fahimta sabanin abinda akasarin malaman sunna suka tafi akai. Ka duba littafin al-Mughni mujallad na farko shafi 387. Don haka idan mace ta gama haila ba za ta rama sallolin da ta bari a lokacin tana haila ba, ittifaqan, babu sabani akai. Sannan akwai wata hujja ma har yanzu baya ga waɗancan hadisai da muka magana akai, shine hadisin Mu'azatul Adawiyya al-Basriyya bintu Abdullah. Mu'azatul Adawiyya al-Basriyya bintu Abdullah, wannan matan tana cikin tabi'ai. Mu'azatu bintu Abdullah ta yi karatu wajen Aisha, Allah ya kara mata yarda, ta yi karatu wajen Sayyiduna Ali bin Abi Talib, Hisham bin Amir, kuma malaman hadisi gaba ɗayan su, duk wani littafi da ake kiransa littafin hadisi inda ingantacce ne, to zaka samu ya kawo hadisin ta, saboda babu shakka malama ce zamanin tabi'ai waɗanda suka yi karatu wajen sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shahararriya, kuma an tabbatar da amanar ta ta wajen ilimi. Ka duba siyaru a'lamin nubala mujallad na hudu shafin 509. Wannan matan Mu'azatul Adawiyya ta yi karatu wajen sahabbai, ta tambayi Aisha, tana ba da labari, ta ce faƙuntu, sai ta ce ma Aisha, ma balul ha'idi taqdi sawma wala taqdi salata, me yasa mai haila take rama azumi amma ba za ta rama sallah ba? Me yasa, me ya bambanta tsakanin biyun nan? Idan mace tana haila ba za ta yi sallah ba, ba za ta yi azumi ba, sannan in ta gama haila za ta rama azumi amma ba za ta rama sallah ba, me yasa, me ya bambanta? Wannan kamar tsakanin ɗalibi ne da malami. Ɗalibi yakan so ya fahimci abu sosai, saboda haka take tambayan nan ga Aisha. To amma ta yi tambaya a wata gaba, a wani zamani mai zafi, zamanin da ake fama da yan bid'an farko su ne al-Khawarij. Saboda haka tambayanta sai ya zo da shubuha, tambayan sai ya zo da shubuha, sai Aisha ta ce a haruriyatun anti, to ko dai kema mutumiyar harura ne, kema mutumiyar harura ne, harura a dinnan wani kauye ne min kuran Kufa, yana daga ƙauyukan Kufa, ka san zamanin Sayyidina Ali bin Abi Talib shi bai kafa headquarter mulkinsa a Madina ba. Na'am, zamanin Sayyidina Abubakar, Umar, Usman duka a Madina suke shugabancinsu, shi Sayyidina Ali yana Kufa. To daga cikin ƙauyukan Kufa waɗannan da suka yi wa Sayyidina Ali tawaye suka ce baya aiki da shari'ar Allah, suka kafirta Sayyidina Ali, suka yi hijira, suka koma wannan ƙauyen, sunan ƙauyen Harura, yana ƙauyen Kufa. Sayyidina Ali yana cikin Kufa, su suna wannan ƙauye. To wannan in ka duba Mu'jamul Buldan mujallal na 236 za ka gani, wato yana ƙasar Iraq, a ƙasar Iraq kusa da Kufa. Ita kuma matan da take tambayan Aisha Mu'aza mutumiyar Basra ce, Basra a lokacin nan yana yankin Iraq har yanzu. Saboda haka Aisha take cewa to ko dai ke ma tunda daga yankin Iraki kika zo, ko dai ke ma kin fito daga wannan ƙauyen ne, ƙauyen da ƴan tawayen nan suka koma, waɗanda suka kafurta sahabban Annabi Muhammad, suka kafurta Sayyidina Ali, suka koma wani ƙauye suka zauna mai sunan Harura, ko dai daga nan kike? Kala sai ta ce la lastu bi haruriyyati ni ba mutumiyar wannan ƙauyen Harura bane, walakinni af'al, sai dai tambaya kawai nake yi, tambaya tsakanin ɗalibi da malaminsa. Sai Aisha ta ce to alhamdulillah. Saboda a lokacin abinda ya sa Aisha ta yi mata wannan tambaya, daidai wannan lokaci ne ake fama da fitinan Khawarij, daidai wannan lokaci sahabbai suke fama da fitinan Al-Khawarij. Don haka ya sa da ta yi tambaya, ya yi kama da tambayan Al-Khawarij. Sai Aisha take mata tambaya to ko dai ke ma daga cikin Al-Khawarij ne? Wani abu da zai karantar da kai shi ne, idan ka fahimci ɗalibinka yana da aƙidar banza, kana da damar ka bar shi ka ki karantar da shi. Wannan dalili ya sa Aisha ta tambaye ta, da ta yi tambaye ta ce daga nan kika fito? Da ta tabbatar tana cikin wani aƙida ta Al-Khawarij, ba mamaki Aisha da ba za ta ci gaba karantar da ita ba. Saboda karatu ne take yi domin jidali, ba don fahimtar addini ba. Saboda idan mutum ya rena aƙidarka, in ya zo gabanka da nufin ya yi karatu, ba fahimtar addini yake so ba, yana ƙoƙarin ya samu kafa ne inda zai yi jayayya da kai. Wannan dalili ya sa Aisha take tambayanta daga ina kike, ta ce a ba daga can ba, ta ce to ga amsa, kana yusibuna zalika, a zamanin Annabi haila yana samunmu, fa nu'maru bi qada'i sawmi, idan mun gama hailan sai a umurce mu mu rama azumi, wala nu'maru bi qada'i salati, ba a umurtan mu mu rama sallah. Hadithin yana sahihul Bukhari, babu la taqbil haidu salata, yana kitabul haidi mujallal hadithi na 315 da sahihu Muslim, yana babul mustahaba wa ghusliha wa salatiha min kitabul haidi, hadithi na 335. Akwai riwayoyi da yawa na wannan hadithin. Misali daga cikin riwayoyin, Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce kunna nu'maru bi qada'i sawmi, mun kasance ana umurtan mu mu rama azumi, wala nu'maru bi qada'i salati, kuma ba a umurtan mu mu rama sallah. Wace da ikon umurni a zamanin Annabi? Annabi ko? To tunda an ce ana umurtan mu mu rama azumi, kenan manzon Allah ne. To nan ma duk da cewa ya taho da lamiri wanda bai fito da bayanin a fili ba, akwai lafazi daga cikin lafuzzan hadisin al-Imamu Muslim, yana sunan Tirmidhi da sunan al-Imamu Darimi. Aisha ta ce kunna nahibu inda Rasulillah, mun kasance muna haila tare da Annabi, mu matansa. Kaga nan ta fito da maganar a fili, mun kasance muna haila tare da manzon Allah. Fa ya amuruna bi qada'i siyami, sai manzon Allah ya umurce mu mu rama azumi, wala ya amuruna bi qada'i salati, ba ya umurta mu mu rama sallah. Al-Imam Tirmidhi ya ce hadithun hasan, ka duba at-talkhis al-habir na Ibn Hajar al-Asqalani, kitabu tahara, kitabu al-haidi, hadithin 225. Don haka kenan Annabi yana umurta, idan aka ce yayi umurni, umurninsa wajibi ne a dauka. Don haka magana ta kai. Aisha ta tabbatar da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam baya umurni ga mace in ta gama haila ta rama sallolin da bata yi ba a kwanakin da ta yi haila. Sannan in ka dawo ta sashin hankali, hatta ta sashin hankali, malamai suna cewa inna qada'a salati 'ala al-haid fihi harajun 'alayha, idan aka hukunta cewa mace in ta gama haila ta rama sallah tarama salloli wadanda bata yi su ba a kwanakin da take al'ada, to babu shakka wannan an kuntata ma rayuwar ita wannan mata. Me yasa? Li takarruri salati fi kulli yawmin wa takarruri al-haidu fi kulli shahrin. Saboda haila yana zuwa wa mace a kowace rana, yana iya zuwa mata, sannan kuma tana yin sa a kowane wata. Misali, za ta ɗebi kwanaki bakwai bata yi sallan nan ba, a ce za ta rama sallar kwana bakwai a kowane wata, nan an samu kunci saɓanin azumi, yani haza ala akasisiyan, wanda ya saba ma azumi, domin azumi sau ɗaya ake yin sa a shekara, wata ɗaya ne a shekara, ba wani kunci ga mace don an ce ta rama azumi. Amma sallah a kowane wata mace za ta bar sallah saboda al'ada. Kuma wasu matan sukan yi kwanaki da yawa suna al'ada, ba kwanakin ɗaya ba ne tsakaninsu, wata tana kwana uku, wata huɗu, wata biyar, wata bakwai, wata ma yana cin haka. To kaga in aka ce ta rama waɗannan kwanaki, to sai mu samu kenan shari'ar musulunci ta zo da tufka da warwara. Domin me? Domin a cikin Alƙur'ani aya ta 78 ta suratul Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma ja'ala alaykum fi ddin min haraj, Allah bai saka muku wani kunci a cikin addini ba. To inda kuwa an ce ta rama sallah, wallahi ba yanda za a yi ka warware wannan tufka da warwara din, sai zamanto shari'ar musulunci tana tafiya bai daya ne. Saboda haka tunda Allah ya ce bai saka mana kunci a addini ba, to sai ya ce ita mace in ta gama haila kar ta rama waɗannan sallolin. Kaga sai addini ya tafi daidai da hankali, domin da an ce ta rama babu shakka da kunci ya same ta. Al-Imam Shafi'i yayi magana mai tsawo a littafin sa Kitabul Ummi, yana mujalladi na farko shafin 159, yace wa kanat al-ha'ib baliga aqila zakira li salati, mai haila balagaggiya mai hankali, hankalinta wato tana da cikakken hankali, sannan lafiyanta kalau mutiqa laha, za ta iya sallah. Fa kana hukmullahi azza wa jalla la yaqrabuha zawjuha haida, lafiyanta kalau, domin haila ba ciwo bane, haila ba ciwo bane, halitta ne. Lafiyar mace kalau ga ta baliga da hankalinta, amma saboda al'ada, saboda haila, Allah da kansa a cikin Alqur'ani yace wala taqrabuhunna hatta yatahurna, karku kusanci mata in suna haila sai sun yi tsarki. Matarka ce ka biya sadaki kai komi kuna zo ne, amma Allah ya hana ka kusantanta lokacin tana haila. Wadalla hukum rasulullah, shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hukunci ala annahu idza haruma ala zawjiha an yaqrabaha lil haid, idan ya haramta ga miji ya kusanci matansa in tana haila, haruma alaiha an tusalli, kenan ya haramta gare ta ma ta yi sallah. Haza yace kana hada dalailu ala anna fardhu salati fi ayyamil haidi za'ilun anha, tunda manzon Allah ya wannan hukunci ya nuna cewa farillan sallah ga mace mai haila a lokacin take haila, wannan farillan ya riga ya fadi. Fa idza zala anha wa hiya zakiratun aqilatun mutiqa lam yakun alaiha qaba'u salati, idan ta gama al'adat ga ta dai lafiyanta kalau za ta iya ramawa, amma duk da haka ba za ta rama ba, saboda shari'a ba ta ce ta rama sallan ba. Wa kaifa taqbi ma laysa bi fardin alaiha, taya za ta rama abinda ba a farlan ta shi gare ta ba, Allah bai shar'anta shi ta yi ba, bi zawali fardihi anha, wa hadha mimma la a'lamu fihi mukhalifan. Al-Imam Shafi'i yace wannan hukunci na cewar mace in ta gama haila ba za ta rama sallah ba, yace ni a tsawon karatuna ban san malamin da ya saba ma wannan hukuncin ba. Inji Al-Imam Shafi'i, la a'lamu fihi mukhalifan, a iya karatuna ban san malamin da ya saba ma wannan hukunci ba, sai ce ba ita kadai ba. Wal majnun, mutumin da ya samu tabin hankali. Wal ma'tuhu la yufiqu, da wanda ke da hauka, da wanda ya samu tabin hankali, da wanda yake da hauka. Wal mughma alaihi, da wanda ya suma. Fi aktari min halil haidi, wanda waɗannan halin da suke ciki ya fi tsanani akan hali na mai haila. Domin mutumin da ya samu tabin hankali halinsa ya himo ne, wannan da take haila, haila ma ba ciwo ba ne, amma shi wanda ke tabin hankali da wanda ke haila, mace da take haila da wanda ya suma, min annahum la ya'qiluna wa fi anna al-fara'id anhum za'ila, duka waɗannan mutane gaba ɗayan su an kawar da farilla a kansu. Don haka in mutum ya suma da safe bai farfado ba sai bayan sallar magriba, waɗannan sallolin da azhar da la'asar din nan gaba ɗayan su ba zai rama su ba, saboda a lokacin ba shi da hankali. Shi ko Allah bai shar'anta maka karama din ba, don ba ka yin ibada sai da hujja ila ayar alqur'ani ko hadisin manzon Allah wanda yace don ka su ma za ka rama wannan sallah. Al-Imam Shafi'i yace ba za ka rama ba. Haka mutumin da yayi ya samu tabin hankali ko hauka tsawon lokaci, misali shekara 30 ko 40 yana hauka, daga baya ya warke, shikenan sai ya fara sallah, ba zai rama ko guda ɗaya ba. Saboda a waɗannan lokutan Allah bai shar'anta masa ba, tunda bayi da hankali. Haka nan mace ita ma in tana haila, kama al-fardu anha za'ilun, ita ma farillan sallah Allah maɗaukaki ya kayar da ita gare ta, wato ba za ta yi sallah ba. Ma kanat ha'idan muddin, tana haila, wala yakunu ala wahidin min ha'ula'i qada'u salati, waɗannan duk da aka kirga ba za su rama sallolin ba. Wa mata afaqa wahidun min ha'ula, da zaran mahaukaci ya warke ko wanda ya samu taɓin hankali ya samu sauki, ko wanda ya suma ya dawo cikin hayyacinsa, aw tsahurat ha'idun fi waqti salati, ko kuwa ita mai haila ta yi tsarki, to daga lokacin ne farilla ya dawo kansu, daga lokacin mala'iku suke rubuta ayyukansu game da ibada da aka shar'anta. Nan haka ma mace da take jinin istihala, mace da take jinin a hadithin Fatima bint Abi Hubaysh, tajlisu galiba adati nisa'iha, za ta yi lissafin akasarin kwanaki da take haila, waɗannan kwanakin da take haila kamar yadda manzon Allah ya faɗa akasari, dan yana cewa fatahayyabi sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin fi ilmillahi, zaki bar sallah na kwana shida ko kwana bakwai, inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yace fi ilmillah, a ilimin Allah. Allah ya sani akasarin mata ba sa wuce haka, shi yasa manzon Allah yake kwana shida ko kwana bakwai. Ya gaya ma ita wannan Hamna bintu Jahash, annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata, yace tunda kina jini na ciwo, jini yana sauka miki ba ya daukewa, to a kowane wata zaki ware kwanaki shida ko kwanaki bakwai. Ana la'akari da yawan kwanakin da take yi kafin wannan larura ta same ta, ko kuma yanayin kwanakin da sa'o'inta, matan da suke daidai shekarunta da girman halittanta, kwanakin da suka saba yin al'ada a wata, to za ta yi lissafi da waɗannan kwanakin, za ta daina sallah a ciki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma tasli, sannan sai ki yi wanka ki ci gaba da sallah ko da jinin yana sauka. Hadisin yana sunan Tirmidhi, hadisin 128. Kaga kenan ita ma ba za ta rama waɗannan kwanaki da ta bar sallah a cikin waɗannan kwanaki na haila wanda ta ware a jininta na istihala ba. Wa hadha ala rajih, kamar yadda akasarin malaman sunna suka tafi a kai. Amma banda waɗannan kwanakin za ta ci gaba da ibada ko da jinin yana sauka gare ta. Kaga kenan mun samu hukunci guda biyu. Na farko, malaman sunna sun yi ittifaki akan cewa mace in tana haila ba za ta yi sallah ba, kuma ba za ta yi azumi ba. Na biyu, malaman sunna sun yi ittifaki akan cewa mace in ta gama haila ba za ta rama sallah ba, amma za ta rama azumi, ba za ta rama sallah ba. Wannan ittifaqan babu sabani a tsakanin malamai a tarihin musulunci. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وصحابته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مسألة لنا قد أجيو دقشك مسألة لي قد أقوم سوني ما لما سننا سكي اتفاكي أكي. مسألة تفرقو ما لما سني اتفاكي أكان حرم چن صلى كمتشي إدان حيلة زومك نبيو ما لما سننا سني اتفاكي akan cewa idan mace ta gama haila ba za ta rama sallah da ta bari ba. To amma daga nan sauran matsaloli guda takwas wannan an samu sabani tsakanin malaman sunna. Misali, matsala ta uku, fi tuhuril ha'id qabla khuruj waqti salati, idan mace ta gama haila lokacin sallah bai fita ba, qabla khuruj waqti salati, misali ta gama haila kafin rana ta faɗi,
to nan zahaba ammatu ahli al-ilmi ila wujubi tilka salati allati tahurat aqna waqtaha duka malamai sun yi ittifaki akan cewa dole za ta yi sallah na'am tunda dama abinda ya hana ta sallah haila ne to yanzu hailan ta dauke tunda haila ta dauke kaga kenan wajibcin sallan ya dawo to tunda hailan ta tsaya wa ita wannan mata kusan faduwar rana ittifakan zata wato wajibi ne tayi sallah to shin wannan lokaci da ake ciki shine la'asar wajibi ne gare ta tayi sallan la'asar na wannan lokaci ko kuwa a me ake la'akari da shi nan sun yi ittifaki akan cewa wajibi ne zata yi sallah amma inda aka samu sabani wato shine abin la'akari anan menene zata yi la'akari da shi kafin a ce la'asar din nan ta wajaba akan ta القول الاول ان الفراغ من الغسل شرط فهمت انا فرقو malamai suna cewa sharadi ne idan lokacin haila ya tsaya to abin da za ta yi la'akari da shi yawan mintunan da suka rage rana ta buya sun isa har ta yi wanka ta sa kaya mai tsafta har ta samu yin la'asar ko ba su isa ba Allah ya sa mun gane fa idha tahurat في آخر وقت الصلاة بمقدار ما لا يمكنها الغسل والوضوء حتى خرج الوقت دون تفريط كينان إذا رانا تاكو صفاتوا أبن دير جيرانا تفادي بيوش من تي بيربا بيكي تأبروا تيوانكا باين تايوانكا تي الولا نعم كان يتيوا وانكا أينا إتروانو كتوكي كقدرا دا إبادة دا أكفيسو متن يوانكا كمي الولا دومي إبادة تيو دايو to misali lokacin da ya rage minti biyar ne rana ta buya bai kai ta yi wanka ta yi alwala ta saka kaya duna tafritin ba tare da an samu wani sakaci ta wajenta ba to anan idan ba ta yi wannan la'asar din ba la talzamuha tilka salat wala qaba'uha fahimta na farko ana la'akari da yawan lokaci da ya rage wannan sallan lokacin ta fita ya kai mace ta iya wanka ta yi alwala ta sa sutura ta samu damar yin wannan sallan wannan lokacin in bai kai ba to wannan sallan dama baya kanta ko da yake ta samu tsarkaka haila ya dauke a cikin wannan lokaci na la'asar amma kuma la'asar din baya kanta domin me abin da ya rage la'asar din ya tafi bai kai yanda za ta iya wanka ta yi alwala ta samu damar yin wannan sallah wannan shine mazhabar al-Imam Malik da al-Imam Shafi'i al-Imam al-Auza'i in dukkan littafanmu na fiqhu zaka gani shine a rubuce ka duba littafin al-majmu da mawahibul jalil sharhi na mukhtasar khalil littafin al-imam al-khattab mujallad na farko shafi na 33 da kitab al-awsat na ibn al-munzir da al-muhalla na ibn hazmi me hujja da tasa wadannan malamai suke cewa ana la'akari da yawan mintuna da suka rage kafin lokaci ya fita hujja anan ita ce bi anna allah azza wa jalla lam yubihi salata illa bi tahuri idan aka ce haila ya dauke tunda haila dama dalilin sa aka ce ba za ta yi sallah ba to hailan ya dauke kaga sallan ta zama wajibi ko to ai sallan da Allah ya wajabta wa musulmi ba haka kawai take zuwa ba dole sai an hada ta da tsarki da alwala wannan sallah ce Allah ya shar'anta to sallan da ita ta samu din wato gurgurdan lokacin da ya rage mata a wannan lokaci bai kai yanda za ta yi tsarkin ba tunda bai kai yanda za ta yi tsarki ba kenan wannan sallah ba ta kanta fa idza lam yumkinha at-tahur wa fil waqt baqiya fa nahnu ala yaqin min annaha lam tukallaf tilka as-salat allati lam tahill laha an tu'addiha fi waqtiha tunda dai lokacin bai kai yanda za ta iya wanka ta samu damar yin sallan ba to ya nuna kenan wannan sallan da hailan ta ya dauke a cikin sa baya kanta Allah ya sa mun gane wannan fahimta guda kenan fahimta na biyu إن وقتها من حين ترت طهرا لا فرق بين أن تفرط في الغسل أو لا فهمت تبيوي تتشي إن دي حيلة تأوكي تصلى تدو ثم ذاك قودا من تتين يرجي مرانا تفاد من تتين كاكي نن دي حيلة تأوكي ألوك تلا أثر kaga kenan bai kai mace tayi wanka tayi alwala ta sa sutura tayi sallar la'asar ba amma dai haila ya dauke a wani lokaci lokacin la'asar don haka ana la'akari da lokacin da haila ya dauke wannan fahimta na biyu kenan kaga inda aka samu sabani wannan shine masabar al-Imam Ahmad bin Hanbal da al-Imam Thawri al-Imam Qatada in ka duba wadannan littafai da muka kirga kamar misali kitab al-Awsat al-Mughni na Ibn Qudama kitab al-Insaf littafin Ali bin Sulaiman al-Mirdawi mujallad na farko shafin 442 kitabul majmu na al-imam an-nawawi duk haka zaka samu li'annaha hina idin mimman 'alaiha fardu salati domin me suna la'akari ne da ainihin hukunci ba lokacin yin sallan ba al-imam ahmad bin hanbal yana la'akari da hukunci tunda dai haila ya dauke to magana ta kare domin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan idan haila ya juya to sai ki sallah abinda manzon Allah ya faɗa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake idan haila ya dauke sai kin samu damar yin wanka alwala sannan ki wannan sallah ba don haka in dai haila ya dauke to wannan sallan da hailan ya dauke a lokacinta dole ne mace ta yi akwai hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man adraka minas subhi rak'atan qabla an tatlu' ash-shams faqad adraka subha wanda ya samu damar yin sallar asuba raka'a ɗaya ta sallar asubahi kafin rana ta bullo to ya samu sallar asuba a lokaci wa man adraka raka'atan min al-asr qabla an taghruba ash-shams faqad adraka al-asr wanda ya samu damar yin raka'a ɗaya ta sallar la'asr kafin rana ta kuya to hakika ya samu sallar la'asr akan lokaci annabi ya faɗi wannan hadisin yana sahihul bukhari kitabun mawaqiti salati babu man adraka min al-fajr raka'a da kuma sahihu muslim kitabul masajid wa mawadi'i salati babu man adraka raka'atan min salati saboda haka tunda annabi ya faɗa wanda ya samu raka'a ɗaya kawai kafin rana ta kuya kaga ya samu la'asar wanda ya samu raka'a ɗaya kafin rana ta kullo ya samu sallar asubahi wannan ya nuna kenan ana la'akari da mafi kankancin lokaci ana la'akari da ainihin hukuncin sallah akan ita mace da take haila idan haila ya dauke to magana ta kare lokacin da hailan ya dauke ake dubawa haila ya dauke lokacin la'asar to magana ta kare la'asar na nan wajibi a kanta koda kafin ta yi wanka ta yi alwala lokaci ya fita kaga an samu fahimta kashi biyu amma duka malamai sun yarda idan haila ta dauke dole mace ta yi sallah inda aka samu sabani shine me ake la'akari da shi idan hailan ta dauke game da sallan wannan lokaci da haila ya dauke a cikinsa ana la'akari da gwargwadon yawan mintuna da suka rage ma wannan lokaci ya fita in mace za ta iya wanka da sauransu kafin lokacin ya fita ko ko ba za a yi la'akari da shi ba nan ne inda aka samu sabani kuma mafi rinjaye shine fahimtar al-Imam Ahmad bin Hanbal matukar haila ya dauke wannan sallah ka zama wajibi wannan shine mafi inganci domin ba hujja bane a ce sai ta iya wanka da sauransu kafin nan duk da cewa wanda yayi aiki da wancan fahimta babu shakka yayi riko da fahimtar manyan malamai waɗanda kuma sun gina hukuncinsu ne akan hujjoji na shari'a ba son zuciya ba Allah ya sa mun gane mas'ala ta hudu idza tahurat al-hayd fi waqti thaniya min salati al-jam'i mas'ala ta hudu ita ce idan mace hailanta ya dauke a salloli guda hudu din nan ɗayan salloli guda hudu nan amma na ƙarshe kamar yadda muka bada misali da haila ya dauke al-asr haila ya dauke da daddare domin la'asar da azhar suna tareya a lokaci magariba da isha'i suna tareya a lokaci to anan idan haila ya dauke a lokacin la'asar ba lokacin azhar ba tunda hukuncin sallah ya dawo wajibi akan mace mai haila to wannan sallan ne yake zama wajibi akan ta la'asar din nan ne ko ko hadda azhar tunda da azhar da la'asar suna tareya a lokaci Allah ya sa mun gane magariba da isha'i suna tareya a kan lokaci don haka in mace ta yi tsarki bayan shafaki ya buya an shiga lokacin sallar isha sai ta yi tsarki hailanta ya dauke a lokacin isha shin isha din nan ne kadai ya wajaba akan ta koko hadda magariba nan kuma in ta yi tsarki kamar misali a lokacin sallar la'asar shin la'asar din ne kadai wajaba akan ta koko har da azhar nan ma malamai ba su yi ittifaki akai ba fahimta na farko anna salata talzamuha wa ma yujma'u ilaiha qablaha dole ne za ta yi sallan da kuma wato sallar da suke tarewa da wannan sallah da hailar ta ya dauke a lokacin sa wato idan hailar ta ya dauke a lokacin la'asar fahimtan farko ita ce za ta rama azhar za ta yi azhar da la'asar idan haila ya dauke a lokacin la'asar za ta yi azhar da la'asar idan haila ya dauke a lokacin isha za ta yi magriba da isha saboda me waɗannan salloli suna tarewa a lokaci guda ka duba littafin al-mughni ibn qudama yana cewa littafin sa al-mughni mujallad nabi shafi 46 wa idza tahuratil haibu idan ne haila kai tsarki wa aslama al-kafiru idan kafiri ya musulunta wa balaga sabiyu idan yaro ya balaga qabla an tajiba shamsu kafir rana ta buya wadannan mutane da aka kirga da mai haila da wanda ya musulunta da yaro da ya balaga ya kasance yaron nan ya balaga ne kafir rana ta buya kenan ya balaga a daidai lokacin la'asar kafiri ya musulunta a lokacin la'asar ko a lokacin isha mace tai tsarki a lokacin la'asar yace sallu dhuhr fal asr da su sallaci azhar da la'asar ne ba la'asar din kade la su yi ba don haka idan kafiri ya musulunta a lokacin la'asar za ka yi masa umurni yayi sallar azhar da la'asar ba la'asar kade ba saboda azhar da la'asar suna tarayya lokaci suna tarayya akan lokaci wa in balaga sabi wa aslama al kafir wa tahurat al haid qabla an taqulu yaqulu al fajr sallu al maghrib wa isha al akhirah idan haila ya dauke kafin alfijir ya keto kafin alfijir ya keto sai haila ya dauke to mace za ta yi sallar magriba da isha sannan ta yi sallar asubahi na wannan lokaci Allah ya samu gani don haka yasa wajibi ne miji ya sa lura akan matansa domin mata suna da sakaci kamar yadda manzon Allah yake faɗa suna da nakasar hankali da yawa ba sa kulawa da hukunci na haila don haka zaka samu suna da nakasar ibada wajibi ne mace kafin ta kwanta bacci ta duba hailanta ya dauke ko a'a wajibi ne mace da ta farka daga bacci ta duba hailanta ya dauke ko a'a wato idan kenan ta isa mafi yawan kwanakin da dama ta saba yin al'ada kamar misali in ta saba yin al'ada kwana 5 to dama da ya iso kwana 4 to zaka fara wannan dubawa ya dauke ko bai dauke ba an kai har kwana ta 5 din saboda tabbatar da sallolin da suke wajaba akan ta aikata su wa ibnu qudama yace wannan ita ce fahimtar sahabban annabi kamar misali abdurrahman bin auf abdullah bin abbas daga tabi'ai akwai tawus al-imam mujahid al-imam an-nakhai al-imam az-zuhri rabi'atu ar-ra'i al-imam malik al-imam al-layfi al-imam ash-shafi'i ishaq bin rahawi sannan abi saurin al-imam ahmad bin hanbal yana cewa ammatu tabi'ina yaquluna bihadha al-qawl baki dai tabi'ai wannan ita ce fatawar da suke bayarwa illa al-hasan al-basri shine kawai daga tabi'ai wadanda aka samu yana da fahimta daban wato shine idan mace tayi tsarki a lokacin sallah na karshe kamar misali la'asar ko kuma isha'i to ba la'asar din nan kadai za ta yi sallar sa ba ba isha'i kadai za ta yi sallah ba sai ta hada da dayan Allah ya samu gani wannan shine fahimtar duka tabi'ai ga kuma sahabbai da muka yi magana suna muka kirga sunayensu ka duba matimu fata wani shekul islam mujallal na 23 shafin 334 da kitabul insaf kitabul majmu kitabul awsa fa idza kana tuhruha fi waqti subhi aw adh-dhuhri aw al-maghrib lam yalzamha ma qablaha bisa ga wannan fatawa idan mace hailanta ya dauke bayan ketowan al-fijr to shi ke na sallar asuba kawai za ta yi idan mace hailanta ya dauke daidai lokacin sallar azhar shi ke na azhar kawai za ta yi idan mace hailanta ya dauke bayan sallar maghrib isha'i bai shigo ba kaga maghriba kadai za ta yi don haka waɗannan sallolin guda uku idan hailanta ya dauke a cikinsu su ne kadai za ta yi amma idan a lokacin la'asar ne ko lokacin isha'i ne wa in kana zalika fi waqti al-asr aw fi waqti al-isha lazimaha adh-dhuhr bima yalzamu bihi al-asr wa lazimaha al-maghrib bima yalzamu bihi al-isha dalilai wadanda yasa suka yi wannan fatawa saboda kamar yadda muka ce an samu fatawar sahabban annabi Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Abbas, Abu Huraira, sahabbai ne, wannan ita ce fatawar da suka yi, yana cikin al-musannaf na Ibn Abi Shayba, mujallar na 1336, da al-musannaf na al-hafiz Abdurrazzaq, mujallar na farko 1333, da littafin Ibn al-Munzir wa ghayruhuma, annahum qalu fil ha'ibi taqhuru qabla tulu'il fajr bi rak'ah تصلي المغرب والعشاء فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا ودان صحابي سن يرين wannan fatawa idan mace tayi tsarki a lokacin la'asar ba la'asar kadai zata yi ba sai ta hada da azhar idan mace tayi tsarki kafin kullowan alfijir da raka'a daya wato a kimanta mintuna nawa za su dauka ayi raka'a daya in mace tayi tsarki to zata hada magariba isha sallar asuba sai ta yi su gaba daya لان وقت الثانيه وقت للاولى saboda lokacin sallar azhar yana tareya da lokacin la'asar lokacin isha yana tareya da lokacin maghrib to fahimta ta biyu innahu la yalzamu hasi wa waqtun wahid in mace tayi tsarki a lokacin la'asar la'asar kawai zata yi wannan shi da fahimta da biyu dan ita ce mazhabar al-imam abu hanifa kuma daga tabi'ai akwai al-imam qatada hamad bin abi sulaiman sufyan thauri cikin malaman farko duk suna da wannan fahimta ka duba littafin Ibn Hazm al-Muhalla da Kitab al-Awsat al-Mughni na Ibn Qudama Kitab al-Majmu' na al-Imam an-Nawawi wannan fahimtar su ita ce mace in tayi tsarki sallan wannan lokaci kadai za ta yi me ya dalili na daya inna waqtal ula kharaja lokacin azhar ya wuce ta tana me tana haila lokacin azhar ya wuce ta tana haila sai da la'asar yayi hailar ta ya dauke don haka in kace za ta yi azhar da la'asar me za ka yi kenan za ta rama sallan da ya wuce ta tana ne tana haila to kaga fahimtar su kuma babu shakka wannan fahimta tana da karfi kama law lam yudrik min waqti thaniya shay'an nabiyu wa li anna al-ijma' in ka aqada ala annahu la salata ala al-ha'id sannan ai an yi ittifaki babu sabani a tsakanin malamai akan cewa mace in tana haila ba za ta yi sallah ba ana ittifaka su makhtalafu fi ma yajibu alaiha idha tahurat fi akhir waqti al-asr fa atimahu ala wujubi salati al-asr alaiha wa ikhtalafu fi wujubi salati adh-dhuhr wa ghayru ja'izin an yujiba alaiha bi ikhtilafi salati la hujjata ma'a mujibin zalika alaiha tunda an yi ittifaki mace in tana haila ba za ta yi sallah ba kuma in ta gama haila ba za ta rama sallah ba to sai tayi tsarki a lokacin la'asar sai kace za ta yi azhar da la'asar wanda kuma azhar din nan ya wuce ta a lokacin tana haila to kaga an warware ittifaki kenan ko Allah ya sa mu gane dalili na uku saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin da muka karanta man adraka min as-subhi rak'atan قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح هنا حديث هنا cikin Bukhari da Muslim annabi yace wanda ya samu raka'a daya kafin rana ta fito ya samu asuba wanda ya samu raka'a daya kafin rana ta buya ya samu la'asar annabi ya faɗi haka kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ya samu azhar da la'asar ba Allah ya samu gani saboda haka wannan fahimta ta biyu duk da cewa akasarin malamai ba akan ta suke ba ita ce fahimta mafi rinjaye babu shakka domin idan ka ce mace in ta yi tsarki kafin ranar ta buya za ta haɗa azhar da la'asar kamar kana cewa za ta rama sallan da ya wuce ta tana haila kaga an warware ijma'i Allah ya sa mu gane matsala ta biyar limadha yuqasu idrakus salat menene ake kimanta rizkan sallan القول الاول انها تدرك بمقدار ما تدخل في الصلاه وهي تكبيره الاحرام كما ياندا muka ce ana la'akari da sallah wanda ita mace hailan ta ya dauki a cikin lokacin ta saboda haka ita wannan sallah ya za a yi a tabbatar da cewa wajibi ne mace ta yi kamar la'akari da wannan hadisin na Abu Huraira man adraka min as-subh raka'a me ake la'akari da shi anan shin ana la'akari da kabbaran harama ne kabar misali ta yi wanka ta gama amma da ta zo sai ta yi Allahu Akbar sai lokaci ya fita don haka ana la'akari da kabbaran harama ne kadai in aka samu wannan la'asar na kanta koko ana la'akari da ainihin raka'a guda sai ta samu raka'a guda kafin rana ta buye sannan za a ce la'asar din nan yana kanta baya ga cewar ta yi wanka ta yi alwala da sauransu din. Fahimta ta farko ana la'akari da kabbara ne guda kawai, in dai har za ta iya wanka ta zo ta yi kabbara ta tsaya a sallah ta ce Allahu akbar sai rana ta fadi. Magana ta kare la'akar na kanta. Wannan mazhabar al-Imam Abu Hanifa da al-Imam Ahmad bin Hanbal da al-Imam Shafi'i kamar yadda yazo cikin al-Mughni da al-Muhalla ma'a akhdh al-i'tibar li ishtirathihim al-farad min al-ghusl. Ana la'akari da lokacin da zai dauke ta ta yi wanka ta yi alwala ta sa kaya ta tsaya za ta yi sallah sai ta yi kabbaran harama sai lokaci ya wuce, to kenan la'akar da kanta. Idan bai kai haka ba la'akar bai kanta kamar yadda muka yi magana a farko. Alqawlu thani anna zalika yahsulu bi idraki rak'atin kamila, tunda an samu hadisi inji al-Imam Malik man adraka min as-subhi rak'atan qabla an tatlu ash-shamsu. Kaga abin la'akari shine raka'a guda ba kabbara harama ba. Ana la'akari da raka'a guda idan har za ta iya kabbaran harama ta yi ruku'i ta daga ta samu raka'a guda kafin rana ta guya, wannan sallah tana kanta. In ka zo bidayatul mujtahid nan zaka ga hujjoji da malamai suka bayar daban-daban akai wannan hadisi na Abu Huraira, Allah ya kara masa yarda, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man adraka min as-subhi rak'atan qabla an tatlu ash-shamsu. Al-Imam Malik yana kafa hujja da wannan. To ai hadisin yana da wata riwaya kuma wadda ita ma tana sahihul Bukhari kitabu mawaqit as-salati babu man adraka rak'atan min al-asr qabla al-ghurub bi anna as-sajda hiya al-murad bir-rak'a. Dan annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza adraka ahadukum sajdatan min salati al-asr qabla an taghrib ash-shams, idan dayan ku ya samu sujuda a sallar al-asr kafin rana ta buya falyutim bi salatihi sai ya cika sallarsa. Wa idza adraka sajdatan min salati as-subh qabla an tatlu ash-shams falyutim bi salatihi, idan mutun ya samu sujuda daya a sallar asubahi kafin rana ta kullo sai ya cika sallarsa. Kai to an samu a wancan hadisi raka'a, a wannan hadisi sujuda. Malamai suka ce abinda ake nufi da sujuda anan raka'a ne, wali annahu huwa allazi ruya an Abdurrahman bin Auf wa Ibn Abbas bin Abi Huraira. Al-Imam Malik yana cewa saboda wannan ita ce fatawa da aka samu daga sahabban Annabi Muhammad Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Abbas, Abu Huraira, suna cewa ana la'akari da raka'a guda ne idan rana bata faɗi ba, mace ta yi tsarki ya kai ga za ta iya wanka da sauransu. Misali kamar fahimta na farko da muka yi magana a baya, ta zo ta tsaya sallah ta samu raka'a guda, to wannan la'akar wajibi ne ta yi. Wannan fahimtar sahabbai ne, tunda fahimtar sahabbai ne ya kamata a rinjayar da shi akan fahimtar wani malami. Ya saboda haka abin la'akari shi ne raka'a guda, in bai kai ta samu raka'a ba to wannan sallah baya kanta, don kabbaran harama kadai bai isa ba. Tun daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka wannan fahimta ita ce mafi inganci, duk da cewa malamai da rijayar da wancan fahimta akan cewa a yi la'akari da kabbaran harama mai dalili saboda kubuta, wato tabri'atu zimma, tabri'atu lizimma, saboda mutum ya kubutar da kansa daga samuwar laifi. Tun da dai ta yi tsarki a lokacin rana ba ta faɗi ba, to ta kaddara la'asar ɗin nan yana kanta, ta yi la'asar ɗin nan ya fi a ce ba ta yi la'asar ɗin ba. To shi al-Imam Malik yana cewa a'a, in ta yi la'asar alhali Allah bai wajabta mata ba, Allah bai karɓa. Saboda haka abin la'akari shi ne shin idan ta yi tsarkin nan zai kai lokacin da ya saura ta yi wanka ta tsaya ta samu raka'a guda. Kaga wannan shine hujja mafi karfi, Allah ya sa mun gane. Mas'ala ta shida fi bad'i al-hayd ba'da dukhuli waqti salati. Mas'ala ta shida, idan haila ta bayyana ga mace lokacin sallah ya shigo sai haila ya keto, azhar yayi sai ga haila ya sako ga mace, idan ta gama haila hal taqdi tilka salati, an ce dai ba za ta rama sallolin da suka wuce ta a lokacin tana haila ba. To amma ai lokacin da hailan ya zo mata lokacin sallah ya shigo, to wannan sallan da haila ya zo mata a lokacinta wannan sallan za ta rama ko a'a? To wannan matsalan ita ma da sabani. Fahimta na farko, wujubu qada'i tilka salati, wajibi ne ta rama sallan. Wala uzra bi ta'khir, babu wani uzuri gare ta tunda ta yi jinkirin yi har haila yake to mata, tunda ta sani duk mace ta san tana al'ada bai kamata a ce ta jinkirta lokacin sallah ba, tunda har ko ta yi jinkiri to haila yazo mata a wannan lokaci idan hailan ya dauke sai ta rama sallah mazhabar al-imam ahmad bin hanbal kenan al-imam sha'bi al-imam an-nakhai al-imam qatada ishaq bin rahawai kaduba al-mughni al-awsat al-muhalla bi annaha adrakat juz'an min waqtiha dalili saboda ai kafin hailan ya same ta lokacin sallah ya same ta a duba abu biyu lokacin sallah ya same ta don haka wannan sallan me hukuncin ta kanta lokacin sallah ya same ta ba ta haila lokacin sallah ya shigo hailan bata fara ba don haka wannan sallan me hukuncin ta kanta wajibi ne sai haila yake to zuwan haila bai kawar da wannan wajibin ba inji al-imam ahmad tunda kafin hailan ya zo wajibin sallah ya zo Allah ya sa mu na ganewa kafin hailan ya zo wajibcin sallah ya riga ya zo bi dalili ma law tataharat wa kad baqiya shay'un min al-waqt fa innaha talzimuha yani kaza ha huna fahimta ta biyu annahu in madha min al-waqt qadar ma yasau tilka salat wajaba alaiha al-qada fahimta ta biyu ita ce fahimtar al-imam shafi'i ana la'akari da yawan mintunan da ta samu daga shigowan lokacin sallah misali lokacin azhar ya shigo da minti 5 sai haila yake to kaga a minti 5 bai kai a ce ta je ta yi alwala ta sa kaya ta tsaya ta yi sallah ba don haka kenan ba azhar akan ta wannan fahimtar al-imam shafi'i kenan ka duba littafin al-majmu' mujallad na uku shafi na 67 li'annaha wajabat 'alayha wa tamakkana min ada'iha fa ashbaha ma idha wajabat az-zakatu wa tamakkana min ada'iha fa lam yukhrij hatta halaka al-mal yana cewa kamar misali mutum ne lokacin zakkansa yayi dama yana yin zakka 12 ga watan safar yau kuma 12 ga watan safar ko haka ne to idan mutum bai fitar da zakkan nan ba yau sai ya mutu gobe misali dama yana fitar da zakka 12 ga watan rajab bai fitar da zakka ba lokacin zakka yayi ai kafin a raba gado dole sai an cire wannan zakka dole ne ba za a ce ai tunda bai riga ya fitar ba shikenan ya fadi la lokacin fitarwansa yayi bai fitar ba don haka wannan bai kawar da zakkan nan daga kanshi saboda haka ita wannan matan za ta rama wannan sallah fahimta ta uku annahu la qada'a 'alaiha wannan fahimtar al-imam malik kenan da al-imam abu hanifa ba za ta rama wannan sallan ba idan mace haila ya zo mata a lokacin sallah misali azhar yayi sai haila ya yanko al-imam malik yace ba za ta rama azhar din ba kuma wannan shine abin da shaykhul islam ibnu taymiya ya zaba shaykhul islam yana cewa wannan ita ce fahimta mafi karfin dalili fahimtar al-imam malik bin anas da al-imam abu hanifa wa huwa qawlu hammad bin abi sulaiman da ibnu sirin al-imam al-auza'i duk wannan ita ce fahimtar su in ka zo bidayatul mujtahid zaka gani da majmu'u fatawa da kitab al-awqat da kuma al-muhalla na ibn hazm dalili saboda inna al-qada'a inna ma yajibu bi amrin jadidin wala amra huna yulzimuha bil qada ba a cewa karama sai abinda kai sakacin sa saboda sai abinda ya zamanto akwai dalili akan shi anan babu dalilin da zai sa a ce wannan mata ta rama sallan da haila ya zo mata a lokacin sa inji al-imam malik nabiyu wa anna allaha ja'ala lis-salati waqtan mahduda awwalahu wa akhirahu la'akari da yanda Allah ya aiko mala'ika jibril zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibril yazo ya koya ma annabi farkon sallah ya koyar wa annabi karshen sallah don haka duk wata sallah tana da muktari tana da laruri kowace sallah farilla tana da muktari tana da laruri wa sahha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salata fi awwal waqtiha wa fi akhir waqtiha sannan hadisi sun inganta shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a farkon lokaci kuma yayi sallah a karshen lokaci annabi yayi sallah a farkon lokaci yayi sallah a karshen lokaci kaga ba a cewa manzon Allah yayi sakaci dan yayi sallah a karshen lokaci mai hankali ba zai faɗi wannan ba to tunda kuma manzon Allah yayi sallah a karshen lokaci dan lokacin azhar ya shigo mace ba ta yi sallah ba tana jira sai a karshen lokaci za ta yi sai haila ya yanko mata ba a cewa ta yi sakaci saboda ne nan ba ta saba sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kaga wannan fahimta babu shakka tana da ƙarfin hujja, kuma shine abinda yafi dacewa. Idan jini yake towa mace a lokacin sallah, to wannan sallah ta faɗi, ba za ta rama shi ba. Allah ya sa mun gane. Matsala ta bakwai, idza adrakatil mar'a min waqtil ula min salatayil jam'i qadran tajibu bihi thumma habat fa hal yalzimuha qada'a thaniya ma'al ula idza tahurat. Ga waɗanda suke cewa mace za ta rama wannan sallah, banda masabar al-Imam Malik, idan lokacin azhar ya shigo bata yi azhar din ba, za ta rama wannan azhar, masabar al-Imam Ahmad da sauran bayani da muka yi sabanin fahimtar al-Imam Malik. To tunda an ce za ta rama, in ta tashi ramawa, to ai azhar ba ita kadai ke tafiya ba, azhar na tarayya da al-asr a lokaci guda. In ta tashi ramawa, azhar din kadai za ta rama ko har da al-asr. Don haka nan ma waɗanda ke da ganin za ta rama sallan da haila ya zo mata a lokacin nan ma, aka samu sabani tsakanin su akan shin za ta rama salloli biyu ne ko kuwa sallah guda ne. Salloli biyu za ta rama tunda suna tarayya a lokaci guda. Azhar yayi bata yi sallah ba, sai ga haila ya yanko. Sun ce idan hailan ya ƙare za ta rama azhar. To tunda azhar na tarayya da al'asar a lokaci guda, azhar din kadai za ta rama ko kuwa har da al'asar? Al-qawl al-awwal adamu wujub al-thaniya, wannan shine fahimtar al-Imam Shafi'i da al-Imam Ahmad bin Hanbal kama fil majmu' wa kitab al-Mughni. Ba za ta rama na biyu ba, azhar din kadai za ta rama, domin shine wanda aka samu tayi sakaci a kansa, inji al-Imam Ahmad da al-Imam Shafi'i. والقول الثاني انها تجب ويلزم قضاؤها دولني سترى منبيون نما akwai malaman da suke da wannan fahimta a tsakanin mazhabobin al-Imam Shafi'i da al-Imam Ahmad bin Hanbal, amma wannan duka ya saba ma abinda al-Imam Malik ya fada. To da shi abinda al-Imam Malik ya fada, in dai lokacin sallah yayi mace hailanta yazo, to wannan sallah ta fadi, ba za ta rama shi ba, ba za ta rama shi ba, domin babu sakaci a tare da ita. Da kamar misali tayi sakaci ne za a ce to za ta rama, babu sakaci tare da ita, don haka ba dalilin da zai sa ta rama wannan sallah. Wannan fahimta ita ce mafi inganci. A mas'ala ta takwas shine game da azumi, domin abubuwa guda biyun nan suka zo a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri a littafin Bulughul Maram. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tambayan mata, alaysa idza habatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum? Ina ce idan mace tana haila ba ta yin azumi kuma ba ta haila, ashe kaga haila ma haila yana hana azumi, kamar yadda jinin haila yake hana sallah. Anan wannan ita ce matsala ta takwas, wanda nan ma an yi ijma'i, yani ittifaki na malaman sunna, ala tahrimi sawmi farbahu wa naflahu ala al-ha'id. Azumi da sallah dukkan su haramun ne ga mace idan tana haila. Idan haila ya fito, to haramun ne mace ta yi azumi ko da na nafila ne. Wannan ittifaqan, kamar yadda muka yi magana akan haramcin mace ta yi sallah idan tana haila, haka nan malamai sun yi ittifaqi akan haramcin mace ta yi azumi idan tana haila, ko da kuwa azumin nan na nafila ne. Waɗannan littafai da muka kirga, in ka duba zaka ga ijma'i din nan, كتاب الاجماع نا ابن المنذر المحلى ده مراتب الاجماع الى ابن حزم ده كما لتاهن المحلى ده المغني لابن قدامة كشاف القناع لتاهن الامام البهوتي ده كتاب المعونة وانا اللي تفايتك ان كدوا ذاكري هجة اتشي حديث ده كي بلوغ المرامي ده حديث ابو سعيد الخدر نان اقوي هكما وانا ما لمسي كي مغانا اقيد ده شيوا Shari'ar Allah ba ta buƙatar sanin wata hikima, indai Allah ya ce a yi abu kaza, wajibi ne musulmi ya aikata, ba dole sai ka san hikima ba. To amma akwai shari'a, akwai hukunce-hukunce waɗanda akan gano hikimar da takan sa Allah ya shar'anta wani aiki. In ka duba littafin Al-Baharu Ra'iq mujalladi na farko shafin 204, malamai na cewa innal amra fi zalika ta'abbudi, meye dalilin da ya sa ita mace in tana azumi idan tana haila ta sha azumi za ta rama azumi banda sallah? Malamai suka ce wannan hankali baya shiga cikinsa, al'amari ne wanda ya shafi bautan Allah kawai, shi ne ake nufi da ta'abbudi. Duk tunaninka ba za ka gano hikimar ba. Allah yana shar'anta abin da ya ga dama, Allah yana shar'anta abin da ya ga dama. Babu ɗan adam da yake da ikon tuhumar Allah, babu ɗan adam, babu wata halitta da ke da ikon tuhumar Allah don me aka ce kaza, babu. in Allah ya ce ayi wajibi ne kawai kai mutum ka aikata amma duk da haka akan gano hikimar da takan sa Allah ya shar'anta wasu ayyuka anan ana cewa wato bambancin da yazo tsakanin rama azumi ba za a rama sallah ba ga mai haila wannan ta'abbudi ne domin me yasa aka ce ta'abbudi li'anna tahara fihi laysat bi shartin domin tsarki ba sharadi bane game da azumi بدليل في حتى ذلك من الجنوب دومين مي دا أشي تاركي دليل متتنا هايلا باتا تاركي شي ساعة كتير بذات هي أزمي با تا أي متن مي جنبا كمين أزمي كاقبا هي دا تاركي أما كما قاعد إياه أزمي كمار مثالي متن من دي تارا دا إيالان تشكين داري باي وان كان جنبا با الفجر يكي تو با يسمي سهر سكا تيغا بدا أزمي كاقاني koko ya kai ga makara ma bai yi wankan ba har rana ta fito amma dai ya tafi da azumi a bakin sa azumin nan na nan wannan janaba bai kawar da shi ba kaga kenan da a ce tsarki sharadi ne game da azumi to wannan jini na haila ba zai hana mai haila kai azumin ba tun daga shi mai janaba janabar ba ta hana shi yin azumi ba don haka kenan babu kiyasi tsakanin abubuwa biyu din nan duk da haka akwai wadanda ke ganin akwai hikimar da ta sa Allah madaukake ya ce mace kar ta yi azumi kar ta yi azumi idan tana haila me ya dalili saboda jini ke fita daga jikinta jini yana fita daga jikinta kuma jinin nan yakan zo iri biyu akwai jini na haila akwai wanda kuma jinin ba na haila bane jini ne daga jikinta wanda zai iya fitowa kamar misali wacce take jini na istihala bata ma sani ba to magance irin wannan shi yasa aka ce kar ma ta yi azumin domin idan jini na fita daga jikinta ta yi azumi to ba mamaki ta samu wahala ko ta samu cutuwa a dalilin fitan wannan jini daga jikinta matsala ta tara shine game da rama kwanakin da suka wuce fi qaba'il ayyamil fa'ita nan ma an yi ittifaki malamai sun yi ittifaki ala tahrimi sauni haramun ne mace ta yi azumi in tana haila ittifakan matsala ta tara haramun ne yani kama tafaku ala hurmatu siyami alaiha faqad ittafaqu ala wujubil qada haramun ne mace ta yi azumi in tana haila wajibi ne mace ta biya azumi in ta gama haila kaga nan ma ittifaqan haramun ne mace ta yi sallah haramun ne ta rama kwanakin da ta bari a lokacin tana haila na sallah kenan haramun ne mace ta yi azumi in tana haila wajibi ne ta rama su in ta gama haila wannan duka ittifaqan ba sabani wadannan matsaloli guda hudu babu sabani a tsakanin malamai akai wadannan littafai da muka kirga su al-muhalla al-mughni in ka duba zaka gani don haka matsala ce wacce take babu sabani akan ta saboda hadisin Aisha da muka karanta a baya kunna nu'maru bi qada'i sawmi wala nu'maru bi qada'i salati ana umurtan mu murama azumi inji Aisha idan mun gama haila amma ba a umurtan mu murama sallah wa qila al-farqu bayna qada'i sawmi wa adami qada'i salati anna salata tatakarrar kama kunna sabiqan wa suna cewa saboda ita sallah ana yawan yin ta shi yasa aka ce kada mace ta rama in ta gama haila amma azumi fa bi khilafi sawm azumi sau ɗaya ake a shekara don haka yasa aka ce mace ta rama su tunda kwanakin duka ba sa wuce 29 zuwa 30 ba a sakewa sai baɗi kaga kenan dan ta sha wasu ƴan kwanaki an ce ta rama babu wahala akan ta ka duba ka shafin kina da kitabul mauna matsala ta ƙarshe ita ce matsala ta goma fi tuhuri asna an-nahar wa hukumul imsak idan mace hailanta ya ɗauke da rana kamar yadda muka yi magana akan sallah mace hailanta ya dauke daidai lokacin azahar mun yi magana game da hukuncin sallan azahar gare ta da kuma wancan haila ya zo mata kai a sallan azahar ko to idan mace ta yi tsarki ta gama haila lokacin azahar ko la'asar rana dai bata faɗi ba shin za ta kama baki ko kuwa ba za ta kama baki ba tunda dama dai wannan ranar ba ta tashi da niyyar azumi ba tunda tana haila hailan ya dauke da rana shin za ta kama bakinta ko ba za ta kame ba fahimta ta farko yulzimu hal imsak wal qada za ta kama baki kuma za ta rama wannan rana fahimtar al imam abu hanifa da al imam ahmad al imam thauri al imam al auza'i za ta kame bakinta kuma za ta rama wannan rana don kamar yanda al imam ahmad yake fada yanda muka yi bayani a baya dama abinda ya hana sallah shine jini, tunda jini ya dauke haila ta dawo. Abinda ya hana azumi shine jini, tunda jini ya dauke azumi ya dawo. Saboda haka wannan ranan ya zama dole sai ta rama shi, kuma za ta kame bakinta abinda ya rage na sa'o'i na wannan lokaci. Dalili anan annahu ma'ana law wujida qabla al-fajr aw awjaba siyam fa idha tara'a ba'da al-fajr awjaba al-imsak ka qiyam al-bayna bi ar-ru'ya. Suna kiyasi da tsayuwar wata, suna kiyasi da tsayuwar wata. Kamar misali, mutane ne ba su samu labarin an ga wata ba sai da rana, sai aka ba da labari kai kuma ka riga ma ka karya, sai aka ce maka wata fa ya tsaya me ya kamata ka yi, sai ka kame bakinka. Dama baka sani ba ne, yanzu ka sani. To anan malamai suna cewa gaskiya kiyasin bai yi ba. Akwai bambanci tsakanin azumi yawmu shakki da kuma mace da al'adanta ya dauke a ranar a cikin azumi, akwai bambanci tsakaninsu. Li'anna allazi ja'ahu al-khabar bi ru'ya kana ma'muran bi sawmi dhalika al-yawm. Saboda kai da ka tashi ranar shakka, ranar shakka, ai an maka umarni dama zaka yi azumi ranar, dama ka'ida ce zaka yi azumi wannan rana. Abinda yasa baka yi azumi a wannan rana ba, saboda kai watan bai tsaya ba, baka samu labari ba. Amma ita ba mace an haramta mata azumi a wannan rana saboda tana haila. Saboda haka babu kiyasi tsakanin abubuwa guda biyu din nan. Don haka fahimta ta biyu, wanda ita ce fahimtar al-Imam Malik bin Anas, babu shakka ita ce fahimta mafi inganci da fahimtar al-Imam Shafi'i, wa huwa qawlu Sufyan ath-Thawri kama fil qawanin al-fiqhiyya. In ka duba littafin al-Hadith al-Muhaddith Muhammad bin Ahmad ibn Juzayyin, ibn Juzayyin yana cikin manyan malamai da aka yi a tarihi. Yana da littafi al-Qawanin al-Fiqhiyya, littafi ne da yake magana akan matsalolin fiqh muhimmi. Da littafin al-Mughni da al-Muhalla, al-Imam Malik, al-Imam Shafi'i suna cewa idan mace ta gama haila da rana, alamar sarki ya bayyana gare ta, ba za ta kama bakinta ba, za ta ci gaba da cin abinci, kuma ba za ta rama ranar ba, saboda ranar dama can Allah bai shar'anta mata ta yi azumi a kai ba. Wannan kuma shi ne gaskiya. Akwai maganar Abdullahi bin Mas'ud, man akala awwalan nahari falyakul akhirahu. Abdullahi bin Mas'ud ya ce duk wanda ya ci abinci a farkon yini to ya ci a ƙarshensa. Ya ci a farkon yini to ya ci a ƙarshensa. Wato yana magana ne akan kamar misali ita wannan matan da dacen tana haila, da safe tana haila, da rana hailan ya ɗauke. Don haka za ta ci gaba da cin abinci har zuwa ƙarshen yini, ba za ta kame bakinta ba. Kaga kenan fahimtar al-Imam Malik ya dace da fahimtar sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Abdullahi bin Mas'ud. Sannan dalili na biyu, wali annahu ubiha laha fitra awwalan nahari zahira. Al-Imam Malik ya ce idan mace tana haila, gari ya waye, ai ranar halal ne ta karya ta ci abincin rana da abincin dare, a ranar halal ne. To ya za a halatta wa mutum cin abinci da safe, sannan da rana a haramta masa? Kaga wannan ko a tunani bai dace ba. Kuma gaskiya ne, da safe an ce halal ne ta ci ta sha, da rana kuma sai aka ce to haramu ne, kame baki kafin rana ta faɗi, ba dalilin sa. Sannan wali annal jami'a muttafiquna ala wujubi qada'i zalika al-yawm. Dukkan sun yi ittifaki a kan rama wannan rana, idza tahura fi athna'ihi fa sahha annaha fi hadha al-yawm ghayru sa'ima. Kaga tunda an ce za ta rama ranan, to kuma kenan me amfanin a ce ta kame bakinta, ba ne azumi bace tunda za ta rama. Kuma wannan shine gaskiya abinda malamai suka tafi a kansa. Duk matan da ta yi tsarki, wato haila ya ɗauke mata, ranar da haila ta ɗauke za ta rama ranar. Yana da kyau mu san da wannan.